لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك يوم السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك مدونا مريتين الحميس ترى جوات رمضان أشيكرا تدهو ديد تريه دود أربعين دبقوا هجرا من زعن الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة ومدينة وندي دي دي دا أشرين دشد جوات بيو أشيكرا تدهو بيد أشرين دشد ميلادية daga masallacin Uthman ibn Affan wanda ke Useto wato masallacin Banex Plaza a cikin birnin Abuja yau insha Allah zamu darasi na tara kafin mu fara karatu muna da tambayoyi mai tambaya yace assalamu alaikum wa alaikumus salam malam aiki ne ya kawo ni garin nan ina a matsayin bako idan nayi wata daya anan sai na koma gari na nayi wata daya to a tsakani da Allah ina aiwatar da kasaru idan ina nan amma idan na koma asalin gari na ina cika sallah sai abokanai aiki na suke yi min kallon kamar dan san cin banza a addini sai ce wallahi malam wannan kalmar tana damuna babu zancen cin banza a addini Allah ne ya saukaka maka kuma Allah yana so in yayi sauki abu saukin sa kamar yadda kuma in bai yi sauki ba kai yadda yake da haka idan kana garin da kake bakunta za kai kasaro in ka koma garin ka za ka cika sallah wannan kuma shine abin da yafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin tafiya yana bakunta kuma yana cika sallah ba kamar yadda bai taba yin tafiya yana bakunta kuma yana azumi ba amma yakan ga sahabban sa wani lokaci an yi tafiya kuma suna cika sallah baya hana su wani yayi tafiya kuma yana azumi manzo Allah yana gani kuma baya hana amma fa shi baya yi nana Aisha tace mun yi tafiya da annabi ina cika sallah shi kuma yana kasaru bai mun fada ba bai hana ni ba amma shi fa bai ba saboda ka'idar inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu ko kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu a wata ruwaya Allah yana son in yi maka sauki ka bi saukin kamar yadda kuma baya son ka saba masa da ka ba wani magana cin banza a addini sauki ne na Allah ne takarda ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da aljanna amin Allah ya saka mana baki da yace zan iya yin sujudul qabli a gurin sujudul ba'di idan aka ce sujjada qabli ma'ana wacce ake yin ta karshen tahiyya kan a ce assalamu alaikum ita kuma ba'di wacce ake yin ta bayan an ce assalamu alaikum kuma dukkanin sujjadar guda biyun rabkanuwa ke jawo su a sallah sai dai ita qabli idan mutun yayi ragi to ita ake so yayi ba'di kuma in yayi dadi ita ake so yayi to abinda shi dan uwa yake tambaya a wajen yin qabli sai kai ba'di tayi ko a wajen yin ba'di sai kai qabli tayi eh tayi da haka ba laifi bane domin wani zai manta ita kanta qablin da zai yi ta ya manta da ita sai kuma ya sallame sallah sannan ya tuna to sai ba'di a madadin ta a madadin qabli in an yi ba'di tayi a madadin ba'di in an yi qabli tayi ita kadda ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikumus salam Allah ya kara malan lafiya amin Allah ya kare mu baki da yace tambaya ta anan ita ce mun kasance muna sallar la'asar tare da liman mun yi raka'a hudu daidai bai tsaya ba bai tsaya ba har sai da yi raka'a ta biyar amma mu kuma bamu bi shi ba sakamakon mun tabbatar ya gama yaya sallar mu take, sallar ku tayi daidai. Idan liman ya wuce adadin raka'o'in sallah, a madadin sallah mai raka'a biyu sai ya tafi zai yi ta uku, to mamu za su tunatar da shi. Idan ya dawo ya zauna fa lillahi alhamdu, idan bai dawo ya zauna ba ba za su bi shi ba, su sai su zauna su jira sai ya gama ƙare ƙaren sa, ya dawo ya sallama sai su sallama da shi. Shi ƙarin nasa rafkanuwa ce, da haka ƙarin ba zai bata masa sallah ba tunda ba a sani yake yi ba. Amma ku da kuka tabbatar da sallah ta cika, in kuka kuskura kuka bi shi kuka ƙara, to ku ta ku sallar ta baci. Da haka za ku jira shi ne har ya gama sallah ya dawo, ko ya gama ƙare-ƙaren nasa ya dawo, kuna nan zaune kuna jiransa. In ya ce assalamu alaikum sai ku ce assalamu alaikum, to sannan sai ku faɗakar da shi cewa sallan nan fataka ta wuce adadin da ake buƙata, kaji kaji kaji. To idan ya fahimta ya gamsu zai dawo ya yi sujjadar rafkanuwa, to kuma wannan sujjadar rafkanuwa kuma dole sai kun bi shi tunda kun riga kun shiga ƙarƙashin ikonsa. Abinda malaman fiqh suke cewa kurkukul liman, da haka liman ya kulle da ku, dole duk abin da ya haushi ya hauku. Ya takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam, menene hukuncin yin addu'a a cikin sallah lokacin da liman ya karanta ayar azaba ko rahama a cikin sallah? Sannan malam, idan ba kyau ina buƙatar bayani. To a sallar nafila ta dare, Annabi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da ya karanta ayar rahama sai ya tsaya ya roƙi rahamar, duk lokacin da ya karanta ayar azaba sai ya nemi tsari. A sallar dare ake wannan, ba a sallar rana ba, kuma nafila ba farilla ba. Ina fata an gane. Dan haka ba maganar ba kyau, akwai kyau, amma a sallar dare. An gane ko? Ya takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana mai albarka, amin. Allah ya kare mu baki da. Yace tambaya ta ita ce, menene hukuncin mutumin da yayi amai kuma yana azumi? To shi amai ga mai azumi ɗayan biyu ne, ko ya zama kai ka jawo shi, ko kuma shi ya fi ƙarfinka. Kuma jawo amai ya danganta, mutum ya san cewa idan ya shaƙi warin wani abu zuciyarsa tana tashi, sai ya kai kansa wajen da abun yake har warin ya shiga hancinsa har ya motsa masa amai, to wannan daidai yake da yaron da ya sa hannu ya ƙaƙaro amai. To idan kai irin amai ta wannan sanadiyar, akwai ramuwar azumi ɗaya a kanka, sai ka rama. Amma idan haka kawai kana zaune sai zuciyarka take tashi har ka kai ga yin amai, to babu komai a kanka, sai ka je ka kuskura bakinka, azuminka ya yi. Shine hadisin Abu Dauda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man zara'ahu alqai'u falaysa alayhi qada, wa man istaqa'a falyaqdi. Wanda amai ya rinjaye shi to babu ramuwa a kansa, amma wanda shine ya kakaro aman da kansa to sai ya rama azumi guda daya. Mai tambaya ta gaba ya ce, ya Sheikh Allah ya ji kan magabatanmu, amin. Malam, tambaya game da zakka. Malam, kuɗi ne za a fitar da zakka, dole sai kuɗin da ya kai shekara za a cirewa zakka, ko da ba juya su ake yi ba bayan sun shekara, ko kuma mutum zai haɗa kuɗaɗen da yake da su gabaki ɗaya har wanda ba su shekara ba, sannan gol da aka siya domin ado ba kasuwanci ba, shi ma ana cire masa zakka? To da farko, kuɗin da za a fitar musu da zakka dole sai sun kai shekara. In dai kuɗi ne ba a yi musu zakka sai sun kai me shekara. Da na ce dole, ana nufin zakkar da shari'a ta wajabta maka. Idan mutum ya ga dama, ya ga yana son ya taimaki talakawa ya yi alheri, to ko kuɗinsa ba su kai shekara ba zai iya musu zakka. Ibadar azumi da ibadar sallah da ibadar aikin haji da zakka duk suna da lokaci. amma ukun can na farko ba a yin su sai lokacin su yayi kaulan wahidan in kai su lokacin su bai ba basi ba sallah in kai ta lokacin ta bai ba batai ba azumi in kai shi lokacin sa bai ba bai ba aikin haji in kai shi lokacin sa bai ba bai ba amma zakati kadai malamai suka ce ana iya yin ta lokacin ta bai ba kuma tayi zaka iya samun talakawa suna cikin bukata ana yunwa ko wani mara lafiya ba shi da kudin magani to kai kuma zaka yi zakka amma lokacin zakkar ka bai ba to sai kake ganin bari ka diba a kudin zakka ka bashi malamai suka ce in kai haka yayi kawai idan lokacin zakkar ka yayi sai ka lissafa sai ka cire wancan abin da ka bashi daga cikin zakkar kaga an yi zakka lokacin ta bai ba amma tayi saboda me saboda larura kuma saboda ita daman zakkar me ya manufar yin ta dan a taimaka wa talakawa to yanzu ga wani yana cikin bukata yana neman taimako sai ka ce bari a bari sai wata ya cika to in ya cika kuma sai me ana guzurin yunwa ne tace na aje maka sai watan ya cika ya zo ya karba shi to me amfanin haka to da haka dai ita zakka tare da cewa shari'a ta ce sai shi ta shekara in ta kudi ce amma ana iya yin ta kafin shekarar ta cika in akwai larura to sannan sai ya ce ko da ba a juya kudin ana yi musu zakka eh shi yasa manzo Allah ya ce duk wanda aka bashi kudin maraya ya aje masa to yayi kokari ya rinka juya masa domin idan baya juya kudin zakka tana zuwa tana diba to kaga kudin suna raguwa ya zama kamar kai masa mugunta kenan da haka kudi in sun isa zakka ko kana juya su ko baka juya su in dai lokacin su yayi sai an fitar musu da zakka ba ruwan shari'a da cewa baka juyawa da baka juya wannan kai ta shafa to sannan sai magana gold na ado magana mafi inganci duk da akwai sabani tsakanin malamai shine har gold din ado ane masa zakka saboda dalilai guda biyu dalili na farko ayatul qur'ani wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun Allah yace duk wanda suke ajiye zinare da azurfa ba sa musu zakka to ai musu albishir azaba mai radadi tana nan tana jiran su ranar da za a narka gold din a narka azurfar a mai da shi kaman manjagara a zo a rinka kona ka da shi kuma mala'iku suna cewa wannan shine abin da ka boye na kudin ka dandan azabar abin da ka ajiye wa kanka a duniya to kaga wannan zinaren da azurfar a dunkule Allah bai ce na addo ko ba na ado ba duk zinare duk azurfa ya shiga to sannan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Bilal yayi wa mata huduba a hudubar idi ne to da yazo sahun mata sai ce tasaddaqna fa inni uritu kunna akthar ahli an-nar kurin ka yawan sadaka an nuna mun ku ku ne mafi yawan yan wuta to tun daga nan Bilal yace ta kyama ba a gama huduba ba mata suka rinka cire zobunan su na zinare da sarkokin su da munduwar su suna jefawa a rigar Bilal shi kuma yayi haka yana ta tarawa to akwai matar Abdullahi dan Mas'ud Zainab ita tana da gwalagwalai a gida da yawa na kwalliya tana zuwa kawai sai ta fito da su da ta fito da su ta fara tarawa tana aunawa sai mijinta Abdullahi dan Mas'ud yake tambaye ta me zaki da su tace annabi ne yace mu fitar da zakka domin mu ne mafi yawan yan wuta to shine sai yace to ayya zaki kai waje kuma gida yana bukata ki bani mana sai tace a a ya zan baka kai ne mai gida sai yace eh mana sai tace to bari je in tambayo annabi to shine tazo ta ga yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan fitar da zakkar gwalagwalaina amma mai gidan yace shi za a bawa ya halatta bashi annabi yace je ki bashi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan zinaren da tazo za ta fitar wa da zakka zinaren ado ne nata ne na gida ba business take da shi ba da haka malamai suka ce wannan ya nuna ana yawa zinare hannu kwalliya zakka shine kadai daga cikin kadarorin da ba na juyawa kasuwanci ba ake wa zakka amma sauran duk kadarori sai in ana juya su ana kasuwanci da su ne ake musu zakka amma zinare da azurfa su ba sai haka ba ya takarda ta gaba takardarsa guda biyu ce ya cika ta farko ya tafi shafi na biyu
ya ba shi lada
yace assalamu alaikum wa alaikum assalam malam ina maka fatan alkhairi tare da fatan ka sha ruwa lafiya alhamdulillah yace Allah ya amsa ibadunmu baki daya amin sai yace malam ina tambaya ne game da tafsirin wannan aya wacce a cikin bayanai da malam yayi yayi magana ne game da yaki inda malam yayi magana ko yayi bayanin cewar ba a yaudara a cikin yaki to abin da yasa yake mun rudani shine hadisin Jabir bin Abdullah wanda yake cewa al harbu khuda'a ma'ana yaki dan yaudara ne tambayar tawa shine shin akwai cin karo tsakanin ayar da kuma hadisin fatan Allah ya kara maka tauhidi da tsawaita maka rayuwa ya kara mata albarka sai ya faɗi sunansa daga dalibi wani wani to abu guda biyu suka faru anan na farko ba aya bace tace kar ay yaudara a yaki an gane ko ita aya ta faɗi ka'ida ne idan ba ai maka ba kar kai kenan in an maka kai fa in qataluhum faqatuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin wa la tuqatiluhum 'inda al-masjidil harami hatta yuqatilukum fi faman itada 'alaykum fa'tadu 'alayhi bimithli ma tada 'alayhi kaga duk aya tana magana ne akan me akan in an maka karama in za karama karama gurgurdan yadda aka yi maka to a hadisi ne muka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya tura sojoji zuwa yaki yana gaya musu sharuɗa hadisin Yazid wanda shi kuma hadisin Ibn Kathir ya kawo shi ne karkashin fadin Allah wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu kar ku yi ta'addanci to shine malamai suka kawo wannan hadisin kan cewa ga abin da ake nufi da ta'addanci a yaki daga ciki banda warwar alƙawari idan aka yarjejeniya tsakanin mayaka to dole ne kowa ya cika wa kowa su musulmi ba a yadda ba su saba wannan alƙawarin sai dai in su makiyan ne abokan fadin su ma suka saba shine Allah yake fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum matukar sun tsayen muku da alƙawari kuma ku tsayen musu to amma idan musulmi suka tabbatar ta hanyar dalilai da hujjoji makiya za su warware alƙawari to su ma suna da damar su warware wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambis ilaihim ala sawa ubangiji yace in kana tsoron wasu za su yaudare ka to kai ma warwar alƙawarin su karka cika musu to sai mu dawo hadisin shi hadisin Yazid daga ciki annabi yana cewa wala tagadiru kawku yaudara to amma mu ne da Hausa muke fassarawa yaudara sannan wannan hadisin da ka kawo na Jabir shi ma sai a ce alharbu khuda'a yaki dan yaudara ne ba haka bane ba kalmar khuda'a malamai ba sa fassara ta da yaudara suna fassara ta ne da dabaru yaki dan dabara ne amma mu Hausa sai mu ce dan yaudara alharbu khuda'a yaki dan dabara ne shi yafi dacewa da fassara domin duk in ka koma malaman sharhi abinda suke cewa alhila hila shine dabara baka nuna karfinka a yaki in zaka kai hari nan karka nuna inda zaka bi sai ka nuna wani waje zaka bi wannan manzo Allah yana wannan strategy din a yaki to amma yaudara kuma shine ku yi alkawari ka saba to manzo Allah ya hana yaudara amma ya yadda da dabarun yaki karka fito ka faɗi tsantsan gaskiyarka a yaki ba a faɗa idan sojojinka dubu ne sai ka ce sojojinka miliyan ne dan ka tsorata makiya to wannan shine abin da ake nufi da yaki dan dabara ne amma kuma ba a yaudara ko a yaki musulunci bai yadda da yaudara ba to fassarar tamu ta Hausa ita ta jefa ka a cikin rudanin can an ce yaki dan yaudara ne nan kuma an ce kar ay yaudara to sai ka dauka kamar can an hana nan kuma an ce ayi kaga an samu cin karo a'a yaki dan dabara ne kai har gwanda ma ka ce yaki dan zambo ne ma'ana dan zambata ne mutum yayi tsammanin ba za ka yi abu ba kuma sai ka yi ka zambace shi to wannan shine da aka babu cin karo tsakanin hadisan guda biyu Allah ya sa mu dace
amin ya baka ladan
a darasin mu na jiya mun jike da karshen aya ta 214 fadin Allah madaukakin ta 13 fadin Allah subhanahu wataala kana nasu ummatan wahida har zuwa karshe da haka yau zamu tashi farkon aya ta 214 fadin Allah madaukakin sarki am hasibtum an tadkhulul janna me Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
الله يجي أم حسبتم للي كن يطمان am anan ma'anar ta shine bal ma'ana tabbas yadda al'amarin yake shine yadda aka fada domin am a larabci tana zuwa da ma'anar ko kuma tana zuwa da ma'anar tabbas an gane ko to da haka anan da ma'anar tabbas ta zo daidai da fadin Allah madaukakin sarki am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl bimaana bal turiduna am tahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bima'ana bal yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum da haka am bima'ana bal da haka ubangiji yace am hasibtum lalle ku musulmai kun yi tsammanin an tadkhulul jannata cewa wai za ku shiga aljanna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum alhalin kwatan kwacin abin da ya samu wadanda suka gabace ku bai zo muku ba to in wannan shine abin da kuke tsammani to ku dena ba haka bane ba lalle ba yadda za a yi ka shiga aljanna sai ka gamu da kalubale koda kai musulmi ne daman ana maganar musulmin daman wanda ba musulmi ba bai ma kama hanyar shiga aljanna ba to ko shi musulmin da yake ganin ya kama hanyar ta fuskar imani da yin abin da shari'a ta ce da gujewa wanda ta hana to fa duk da haka kuma ba za ka je ka shiga aljanna salin alim ba sai ka gamu da kalubale kuma kalubalen irin na waɗanda suka gabace ka sau da yawa abinda muke karantawa a tarihin annabawa da tarihin sahabbai sai zuciyarmu ta rinka riya mana kamar ai ya riga ya wuce ai ba zai sake maimaituwa ba a'a sai ya maimaitu koda ba 100% ba amma kai ma sai an maka taka irin jarabawar kamar da su ma aka yi musu tasu irin jarabawar da haka alƙawarin Allah ne ba wanda zai ce yayi imani kuma shike nan sai a zura masa ido kuma kawai sai ya mutu ya je ya shiga aljanna Allah bai wannan alƙawarin ba domin in an bar mutane a haka to ba za a gane mai imanin gaskiya da mai imanin jabu ba jarabawa ita take tantance imanin wane na gaskiya ne imanin wane kuma na jabu ne imanin wane iya a baki yake imanin wane kuma ya kai har zuci shi yasa Allah yake alif lam mim ahsiban nasu an yutaraku أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وبنجد يجي صمان المتاني ويكوى دنس انشي سنين إيماني شيك ننسي مبسوس ومتزوش قاع الجنة بزامي هكذا وبنجد يمدعو في كنسر كي يجي أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم hakika mun jarabci waɗanda suka gabace ku da suka ce imani sai sun yi imani sai da aka yi musu jarabawa fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu har sai da Allah ya bayyana sakamakon gaskiyar aka ga masu imanin gaske ma sakamakon jarabawar aka ga masu imanin gaske wala ya'lamanna al-kadhibin kuma aka gane masu imanin ƙarya domin shi mumini da munafiki baka bambance su sai ta hanyar jarabawa jarabawa ce kawai take nuna maka wannan munafiki ne abinda ya faɗa da baki ƙarya yake bai kai zuciyarsa ba wannan kuma mai imanin gaskiya ne abinda ya faɗa baki har zuci to da haka wannan alƙawarin Allah ne ubangiji madaukakin sarki ya ce walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum alhalu tukunna abinda ya samu wanda ya gabace ku bai zo ya same ku ba kalmar lamma a larabci tana daga cikin jawazim harufan da suke wa fi'ili mudari'i jazma kuma ita lamma korewa take yi ma'ana abu bai faru ba to amma ba tana nufin har abada ba zai faru ba yanzu dai da ake maganar bai faru ba amma ta yu nan an jima ya faru shine qalatil arabu amanna qul lam tu'minu wa lamma ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم mutanen kauye sun zo sun musulunta a ranar da suka karbi kalmar shahada sai suke cewa mu fa mu'minai ne mun yi imani sai Allah ya ce a ku rinka cewa ku dai musulmai ne saboda me walamma yadkhulul imanu fi qulubikum domin yanzu da ake maganar imanin bai shiga zuciyarku ba amma nan gaba zai iya shiga idan kuka dage kuka ci gaba da ayyuka na alkhairi to da haka ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana a yanzu lokacin da aka saukar da wannan aya ake magana da sahabbai jarabawoyi ba su same su ba amma su shirya jarabawa za ta zo an gane ko kuma jarabawar wace iri irin ta wadda suka shude gabanin su irin jarabawar da ta safa annabi Musa da sahabbansa irin jarabawar da ta shafi annabi Ibrahim da sahabbansa irin wacce ta shafi annabi Yusuf da ƴan uwansa irin wannan jarabawoyin dinna annabawa sai sun yi ta samu wata jarabawa idan aka jarabce ka da ita sai kaga tayi kama da irin wacce ta faru ga annabi wani ko tayi kama da irin abin da ta faru da sahabi wani to dama haka Allah ya fada zai ta maimaita jarabawa ubangiji subhanahu wataala kamar mun tambaye shi wadanne irin jarabawa yayi musu sai yace masadhumul ba'sa lalle musibu sun yi ta samun su kalmar al ba'sa malamai suka ce shine talauci an yi jarabawa ta talauci a baya bakin talauci ma kuwa shine Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas da dayawa daga cikin tabi'a suka ce al ba'sa bi ma'ana al faqr Allah ya jarabci al'ummar da suka gabace mu da talauci bari mu dauki karamin misali zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi talauci iri daban-daban an yi yunwa tawayin wace iri daban-daban sahabbai sun mutu da yawa a yunwa iri daban-daban Nana Aisha take ba da labari tace mu matan Annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci mukan yi wata uku ba mu dora tukunya a gidansa ba wata uku aka ce to da me kuke rayuwa tace da baki biyu bakin ruwa da bakin dabino tace wani lokaci dabinan ma ba saboda talauci da yunwa da fatara ba za mu ci shi kamar yadda ku kuke ci ba mu tauna dabino mu taune mu hade ba mu haka saboda in ka cinye shi yanzu to kuma an jima me zaka ci tace kawai idan muka ji yunwa sai mu sa dabinan a baki kamar alawa mu tsotse shi mu ji zaki sai mu kora da ruwa sai mu fito da shi mu ajiye idan aka sake jin yunwa kuma sai a sake tsotsa sai a kora da ruwa an yi wannan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Nana Aisha tace mu matan annabi mu tara dukan mu babu mai set din kaya iri guda cikakke irin yanzu zaka gani yanzu mace da dan kwalanta da rigarta da zaninta da mayafi tace duk cikin mu ba mai wannan wata zaka samu doguwar riga take da shi kawai amma ba ta da zanin daurawa wata zaka samu zanin ne da ita ba ta da rigar wata zaka samu tana da rigar da zanin amma ba mayafin sawa shi yasa dole idan tafiya ta kama mace sai dai ta shiga makota ta yi aro shi yasa da za a je idi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ummu adiya ku shiga gida ku mata ku ce duk mata ma su fito sallar idi da suka je suka ce to annabi ya ce mu ga ya muku ku fito sallar idi suka ce to ba mu da mayafin rufa ya za mu tawo idin haka sai suka dawo suka ga annabi mata sun ce za su zo idi ka ce su zo amma kuma fa babu mayafin lullube jiki sai manzo Allah yace ku je duk wacce take da zani bi ta bawa yar uwarta aro duk wacce take da zani bi ta bawa yar uwarta aro lokacin da ake yi wa Madina ganuwa yakin ahzab kenan lokacin da ake haƙe Madina dan ai mata ganuwa an yi tsananin yunwa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai da takai suna daura dutsen nika a cikin su dan kar iska ta kayar da su bala'i yayi bala'i kowa ya gamu da dan uwansa sai ya ce ya sai ya ce rabona da abinci kwana kaza sai ya daga masa ciki sai ya ga dutse ne ya rike shi sai suka yi shawara suka ce to mu je mu nuna wa annabi mana ko yayi mana addu'a ko a samu sauki da suka zo suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya ce wannan ya ce yau rabona da abinci kwana kaza yau rabona da abinci kwana kaza kowa sai ya daga ciki sai a ga dutse daya manzo Allah da ya daga cikin sa sai suka ga dutse biyu ne mana shi nasa ninkin baninki ne akan nasu da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya jarraba mutanen farko da yunwa dan haka kuma za a jarraba taku da yunwa yunwa wani lokaci ba shugabanci ke kawo ta ko rashin shugabanci ba so da dama idan ana maganar jarrabawa wani hankalin sa zai tattare ta zuwa ga shugabanni tabbas ko a zamanin wani shugaba ne za a iya yunwa yunwar wani lokaci za ta iya yuwa sata ce ta shugabanni ta haifar da ita, wani lokaci kuma ba satar su bace. Haka Allah ya ga dama zai jarumci bayan sa, domin babu shugaban da ake yaba masa ta fuskar adalci in ka cire manzo Allah kamar Umar dan Khattab wajen kwatanta adalci da kwatanta gaskiya. Amma an yi gagarumin yunwa a zamanin Sayyidina Umar, yunwar da sai da ta kai kamar yadda malaman tarihi suke faɗa, mutane suna cin mushe duk wani abu da ka san haramun ne cin sa. A lokacin sai da malamai suka yi fatawar a ci alade, a ci mushen jaki, a ci mushen kare, saboda mutane in ba su ci ba mutuwa za su yi, babu abinci. Kai a wani kaulin malamai suka ce sai da ta kai ana yankar gawar da bata rike ba ana ci. Ibn Khaldun ya faɗi wannan a cikin tarihinsa, Hafiz Ibn Kathir ya faɗi wannan a cikin Al-Bidaya wan Nihaya. Yunwar da aka yi a zamanin Sayyidina Umar, sai da ta kai Sayyidina Umar yayi kururuwa duk gwamnoninsa da suke duniya a kawo gudunmawa Madina, a rana ɗaya mutum 25,000 suka mutu saboda yunwa. Mutane suna tafiya suna yanke jiki suna faduwa, hankali ya tashi sosai tare da imanin Sayyidina Umar da kwatanta adalcinsa. Babu magana satar gwamnati a lokacin, babu sata, amma alƙawarin nan na Allah na cewa sai ya jarumci mutane da yunwa sai ya cika kayansa. Idan ya ga dama sai ya biyo ta hanyar barayin shugabanni su sace kuɗin, dan dai ya cika alƙawarinsa na sai ya jarumci mutane da yunwa. In ma shugabannin na gari ne ba za su yi ba sai ya yi aikinsa, domin alƙawarin Allah baya faduwa. Idan Allah ya tsara zai yi abu ba wanda sai ya hana shi, to alƙawarin Allah ne. Domin wani da wannan yunwar da za a yi imaninsa zai ƙaru, sai ya ce ai daman mun karanta Qur'ani ya ce daman za a yi, to mun yarda, to kaga imaninsa ya ƙaru. Wani kuma wannan yunwar da za a yi ita za ta sa ya ce kai wallahi ni na fasa ba zai yi ba, to kaga shi kenan bai ci jarabawa ba ya faɗi. To da haka Ubangiji subhanahu wataala ya yi alƙawarin sai ya jarumci mutane da yunwa. Idan ana yunwa shugabanni su yi iya abin da suke iyawa, su sassautawa mutane, a kawo tallafi, a kawo taimako, irin yadda Sayyidina Umar ya yi. To sannan Sayyidina Umar ya yi amfani da wani policy, domin a lokacin talakawa sun kai kuka shugaba ba za a yi kaza ba, ya ce da yawan abubuwan fa da ake yunwa ake fatara a kansu ku kuka jawo. Talakawa sun zo sun ce Sayyidina Umar ya yi price control, a ƙayyade farashi, ya ce ba zan yi ba, domin a zamanin Annabi ma in an yi yunwa an yi masa koken ya price control, ya ce baya yi, Allah shi yake juya kasuwa yadda ya ga dama. Sai Sayyidina Umar ya ba su shawara, ya ce ku ne kuka raja a kan nau'in abinci kaza, abinci kaza, abinci kaza, shi yasa ya yi tsada, ku daina cinsa ku gani zai kare. Yanzu kamar ɗan Najeriya ne, duk yunwar ɗan Najeriya ai a kan shinkafa ne, da zai rabu da ita ya koma garin rogo za ta kare. Amma jira yake dole sai gwamnati ta tilasta, an buɗe boda, sai gwamnati ta yi kaza, ta yi kaza. A'a, wani lokacin ku kuke sa abu ya yi tsada da kanku, in kuka so kuma ku za ku karya shi da kanku. To wannan shine policy din da Sayyidina Umar ya amfani da shi, ya gaya mutane abu kaza da kuka nace wuci ku daina cin sa ku gani zai kare. Kuma haka akai sai ya kare din. To haka ne idan ka taho nan baya muna jin labari a zamanin Saddauna an yi yunwoyi iri daban-daban. Akwai yunwa da ake ce da ita yar gusau, yunwa kwagudu ba, yunwa kaza. Malami na daga cikin malamai na da ne karatun allo a wajen sa yake bani labari, yace lokacin da akai wannan yunwar ta zamanin Saddauna yana Kamaru yana karatun allo, yace ta kai suna ɗaukar ƙwarya. Ƙwarya wannan da ka san ƙwarya, yace a je da ita injin nika a nika ta, a zo a yi tuwon ƙwarya saboda bala'i. A lokacin ne ake bin ramin tururuwa, a je a haƙa hatsin da tururuwa ta ja, abu a kwaso a zo a sarrafa. To shi ma da tafiya ta tafiya, a lokacin sai Allah ya kawo wa iyayenmu dabara, sai suka gano wasu abinciccika da yawa. A lokacin aka koyi cin tafasa, duk waɗannan ganyayyakin duk lokacin aka koye su, cin tafasa, cin yaɗiya, cin kaza, dole ce ta sa. To da haka dai alƙawari na yunwa Allah ya yi sai ya yi shi akan mutane, sai ya yi shi a matsayin jarrabawa akan mutane. Kaga ko su Saddauna ai suna daga cikin masu mulkin da ake yabawa a Najeriya, tun lokacin kai bai waye ba na a saci kuɗin gwamnati, sun kwatanta gwargwadon abin da suke iya kwatantawa na adalci, amma dai dole a zamaninsu sai da aka yi yunwa. To da haka wannan alƙawarin Allah ne, lalle Allah zai jarabci mutane da yunwa. Kuma yunwan nan wani lokaci za a jarabci mutane da ita a matsayin ƙasa duka, kowa ya san ana yi. Wani lokaci kuma Allah ba zai jarabci kowa ba, iyakai za a jaraba, kai kadai yunwa za ta dame ka, kai kadai ne in ka je kasuwa baka ciniki, kai kadai ne albashinka baya isarka, kai kadai ne kaza. to dai ka sani ko a jarabce ku duka ko a jarabce ka kai kadai daman Allah yayi alƙawarin sai yayi jarabawa ganin da masa ne in ya tashi yin jarabawa ya hada da kai da wasu ganin da masa ne ya ware ka subhanahu wataala kuma Allah ya gaya maka haka ne dan ka kwana da shirinka idan abin ya faru gare ka kar ya gigita ka kar ka dauka bakon al'amari ne daman Allah ya ce zai wannan yana daga cikin abin da mumini yake ci na jarabawa idan jarabawar ta bayyana sai ce to daman Allah ya ce zai da haka ni na yadda na karbi kaddara to sannan Allah subhanahu wataala ya ce wad-darra'u kuma zamu jarabce ku da ad-darra Abdullahi dan Abdullahi ya ce darra'u shine as-saqam cututtuka cututtuka alƙawarin Allah ne sai ya tajarraba mutane da cututtuka wancan a jarabce shi da ciwon hanta wancan ciwon koda wancan ciwon zuciya wancan ciwon shanyewar jiki wancan kaza wancan kaza alƙawarin Allah ne sai ya jarabce ku da cututtuka an gane ko to sannan ubangiji madaukakin sarki ce wa zulzilu kuma sai mun jarabce su da firgici abinda zai firgita su ya tsorata su ya tayar musu da hankali to galibin abin da yake firgita dan adam ya tsoratar da shi ya tayar masa da hankali shine yaki to Allah yayi alƙawarin sai ya jarabci mutane da yaki ko mun adalci shugabannin ku ko annabawa ne suke shugabantar ku wannan alƙawarin Allah ba zai fasa shi ba shi yasa a zamanin annabawa an yi yaki yaki kuma ba za a daina ba haka za a ci gaba da yi har duniya ta tashi bal ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan duniya ta kusa tashi yaki zai yawaita a duniya ai tayi ba gaira ba dalili ai ta kashe kashe mutane su rinka mutuwa in thousands dubunnai manzo Allah yace saboda fitintinin yaki da za su yawa a ƙarshen duniya zaka samu mutum ya buga bam ya kashe mutane su waɗanda suka yi kisan da za a tambaye su dan me kuka yi kisa ba dalili shi wanda aka kashe me kai aka kashe ka ba dalili alƙawarin Allah ne kawai saboda Allah bai yi duniya dan ta dawoma ba dan haka duk yadda zai ƙare ta sai ya ƙarar da ita wasu a ƙarar da su ta hanyar hadari wasu a ƙarar da su ta hanyar tashin bom wasu a ƙarar da su da yunwa wasu a ƙarar da su da cututtuka kuma waɗannan sabubban Allah zai iya amfani da wasu daga cikin bayi su a ce ga wata ƙasa ta fesa wani guba dan mutane su kamu da cuta yin Allah ne ma'ana Allah ne yake so ya cimma burinsa ya aiwatar da aikinsa kuma yake amfani da wasu daga cikin bayinsa dan dai mu sani cewa waɗannan al'amura ba suna faruwa bane ba da sanin Allah ba bal ma da saninsa walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fazarhum ma yaftarun inda Allah bai ga dama ba ba wani abu da zai faru a wannan duniya duk abin da kaga yana faruwa da ikon Allah ne kuma Allah duk abin da ka gani a duniya kayan sa ne yafi karfin yayi wani abu ta tasarrufi kace masa dan me idan yanzu Allah ya tsage kasa duk mutane suka fada suka mutu sai me kayan sa ne ba wanda isa yake masa dan me mulkin da isar da Allah yake da shi akan duniya yafi mulki da isar da kake ji akan kudin aljihunka yanzu kai kudin da suke aljihunka in ka fito da su kana kashewa akwai wanda yace yayi sai ci ma dan me to Allah yafi ka isa akan ka sama da isar da kake da shi akan kudin aljihunka dan haka idan ana gaya maka waɗannan abubuwa kawai ka sallama ka ni kauya illa iyaka ka ce Allah ka ba mu lafiya Allah ka kubutar da mu to dan haka malamai suka ce shin wannan jarabawoyi da Allah yace zai yi yayi su a zamanin manzo Allah ko shakka babu yayi su kuma daga nan ma aka fara mun ba da misalai na yunwa to sannan kuma da misalai na cututtuka a zamanin manzo Allah akwai cututtuka da yawa sai dai ba irin namu na yau ba amma su ma akwai cututtukan da suka yi ta kashe mutane har ma manzo Allah ya ta cewa wanda ya mutu da cuta iri kaza dan aljanna ne ciwon ciki da matsalolinsa tunda a lokacin ba na'ura ce da su da za su gano shin a cikin koda ce ta kamu hanta ce ta kamu menene ya kamu kawai dai ana cewa ciwon ciki manzo Allah yake masu cikin masu yin shahada akwai mutumin da ya mutu da ciwon ciki saboda ciwon ciki ba karaman azaba bace ba wani abu ya samu matsala a cikin dan adam har ya zama sanadiyar mutuwarsa wannan ba karaman azaba bace ba ciwo in na waje ne wanda ake ganin sa yafi sauki akan na ciki wanda ba a ganin sa to dan haka ubangiji subhanahu wataala ya aiwatar da irin waɗannan azzilzalu girgiza sahabbai ku su sha wahala wannan ya faru a zamanin yakin Ahza shine Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa baghlaqatil qulub al hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika tabtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida daka wa zilzilu ta faru hadisi ya tabbatin sahih al-bukhari daga khabbab ibn al-arad Allah ya kara masa yadda khabbab yace kulna ya rasulullah da bala'i yayi bala'i musiba tayi musiba a farkon musulunci sai mu sahabbai muka hada kai muka zo muka samu annabi muka ce ya ma'aikin Allah ala tad'u Allah lana yanzu ba za ka roƙa mana Allah ya ba mu sauki ba fa qala sai manzo Allah yace inna man kana qablakum al'ummar da suka gabace ku duk jarabawa da za a yi muku ta fita ku sun ga bala'in da ku ba za ma ku ga irin sa ba kana ahduhum yudha'u al-minshara alami firqi ra'sihi za a kama mutun saboda yayi imani a dauki zarto a dora a tsakiyar kansa fa yaqnusu ila qadamaihi zartan nan sai ya raba shi gida biyu har kafarsa saboda azaba ta makiya mazalla ce la yasrifu zalika an dinihi amma hakan ba zai sa ya ridda ya bar addini ba su ma wanda abin bai zo kansu ba zai sa su fasa ba mazalla sallallahu alaihi wasallam yace wayumshaqu bi amshatil hadidi wani za a zo a tsayar da shi a kawo mataji an gane ko mataji kum na karfe a rinka cakawa a jikin mutum ana janyewa sai an tsefe naman an fitar an bar kashi an maida shi sikeleta a haka dan dai ya ridda ya bar addininsa amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yasrifu zalika an dini hakan baya sa su yarda mana an jarabce su kuma sun ci jarabawa to mu ma da yawa daga cikin kalubalen da zamu fuskanta wani lokacin ta bangaren makiya ne kuma manufarsu shine dan mu bar addinin a tsorata mu daga addinin mu bar addinin mu kyamaci addinin mu ki addinin da kanmu to idan muka gane wannan duk jarabawar da zata zo mana in dai shi anan addini ne to mu yi hakuri mu daure mu dage idan mun yi haka shine mun ci jarabawa ubangiji yace hatta yaqula ar-rasulu har sai da takai annabi duk juriya irin ta annabawa yakan ce wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi sahabban sa kenan mata nasrullah wai yaushe ne Allah zai taimake mu ne kamar yanzu dan Najeriya ne ya rinka cewa wai yaushe ne za a samu saukin fitintinu a Najeriya ne wai yaushe ne za a samu kwanciyar hankali wai yaushe ne za a daina fatara to an taba yin irin wannan koken a baya a duniya kuma sai da aka zo aka wuce duk wani rantsi duk fatarar da kake ganin tana damun mutane Allah ba zai tashi alkiyama ba sai kowa ya zama mai kudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace cikin karshen abubuwan da za su faru a duniya wanda daga su Allah zai tashi alkiyama shine kudi za su yawa duk yawan almajirai da kake gani kowa bara kowa son kudi sai ta kai ka dauko jakar kudi ka ba almajiri yace wallahi ni ma na gidana sun ishe ni ka kai wani waje to duk lokacin da kaga haka ta faru to Allah yana so ya lalata duniya saboda su a kaida kudi in suka yawa al'amari ya lalace shine Allah yace wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha idan muna so mu lalata gari sai mu ingizo masa kudi sai kudi su cika da yawa daga cikin mutane da kake ganin suna bin Allah saboda babu wadata ne da yawa daga cikin mutane da kaga sun fandare kudi ne suka fandarar da su to idan Allah yana so ya lalata duniya haka zai mata sai ya cika ta da kudi kowa sai ya tafanta mawa kowa sai ya tayin abin da ya ga dama to ana tsaka da haka sai a fusata Allah shi kuma sai ya rusata to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin alamomin tashin alkiyama kudi za su yawa za su cika ko ina da ina kaga kenan za a kare talauci maganar fatara duk sai ta zo babu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duniya sai ta aminta duk fadace-fadacen da ake sai an yi su sun kare sai an kai zamanin da saboda kwanciyar hankali kura tana kiwon tumaki kuma ba ta taba kowa kura za ta tsare garken awaki ba ta taba ko ɗaya ba kuma daga ciki to har ƙarshen zaman lafiya kenan to amma dai zaman lafiyan ba mai dorewa bane kamar yadda wadatar ba mai dorewa bace duk alama ce ta duniya ta zo ƙarshe irin kiwo ne na ragon sallah kaga ragon sallah an kaga ana bashi abinci an masa wanka ai ba gata bane ba me yake so ai mar yanka shi za ai to da haka ubangiji subhanahu wataala zai yi wannan to kaga kenan cikin jarabawar da Allah zai yi wa bayi har masu hakuri sai ka kai hakuri sai ta kai hakurin su ya kare irin annabawa irin sahabban annabawa to shine sai Allah ya ce ala ku saurara ku ji inna nasarallahi qarib lallai taimakon Allah ku kusa yake mana duk waɗannan abubuwan Allah zai karar da su malamai suka ce anan Allah ya yi amfani da almuakkidat abubuwan da suke karfafa magana har guda hudu a larabci karba ala harfu tambihin ne kuma ana amfani da shi littauki sannan inna harfu taukidin ne sannan nasrullahi idafa anan taukidi take nufi to sannan kuma yace qarib daidai da inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra sai Allah ya ce mi
yas'alunaka wada yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
الله يتي يسألونك كما سنة تنبيرك ماذا ينفقون ميزا سوشير an gane ko to anan maza ma ana amfani da ita ne ga abu mara hankali a larabci kamar yadda kuma man ana amfani da ita ne ga abu mai hankali kenan kamar a Hausa ka ce wa da kuma me kaga wa mai rai mai hankali amma me mara hankali an gane ko menene wannan da kuma wane ne wannan idan aka ce ma ana nufin menene amma man wane ne to anan an yi amfani da ma a madadin man suna tambayar ka suwa za su ciyar in sun tashi ciyarwa an gane ko amsar ita za ta nuna mana ashe ma anan a madadin man take kuma daman ana yin haka a larabci kamar fadin Allah ne wa nafsin wa ma sawaha a madadin wa man sawaha Allah yana rantsuwa da rai da kuma wanda ya halicci rai amma sai ya ce wa ma a madadin wa man to da ka suna tambayar ka wai wa za su ciyar ubangiji ya ce kul ka ce da su ma anfaqtum min khairin duk abin da za ku ciyar na dukiya farkon wanda za ku fara da shi falil walidaini iyayenku guda biyu kalmar khair anan ana nufin dukiya a larabci yana daga cikin sunayen dukiya alkhairu wa innahu li hubbil khairi la sharid dan adam yana da tsananin son kudi yana da tsananin son dukiya ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum idha hadara ahadakum almaut in taraka khairan khairan bima'ana almal ya ku wadanda suka yi imani an wajabta muku idan mutuwa ta riski dayan ku in dai ya san zai ba kudi to sai yayi wasiya alwasiyatu lilwalidain walaqrabina har zuwa karshe inni ahbabtu hubbal khair an dhikri rabbi hatta tawarrad bil hijab rudduha alay daka alkhair bima'ana almal duk da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce alkhair dukiya ba a ce da ita khairu a larabci sai ta zama mazajen kudi da muke faɗa da Hausa ma'ana kudi mai yawa almalul kafir idan kudi dan jigari jigarin kudi ne to ba a ce da shi khairu to da haka ubangiji ya ce idan za ku kashe kudi sawa'an manyan kudi ko kananan kudi falil walidaini ku fara da iyayenku guda biyu ya tabbata a cikin hadisi wani sahabi ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyun nasi ahaqqu bi husni sahabati wa yafi kamata in zan kashe kudi in fara bawa sai annabi ya ce ummaka mahaifiyarka sanne ya ce wa abaka sai babanka wa ukhtaka sai yar uwarka mace wa akhaka sai dan uwanka namiji thumma adanaka adanaka sannan wanda yafi kusanci da kai ma'ana lokacin da zaka yi taimako to na farko ana so ka fara da dangi makusanta to sannan ko dangi makusantan masu raunin cikin su kaga da uwa da uba dukkanin su makusantan ka ne amma wa yafi rauni uwa to ita ake fara kashewa kudi to sai dai malamai suka ce sai dai wani lokaci zai iya yiwa ita uwa tana da kudi uban bai da kudi to anan sai a kalli raunin dama rauni shine abin kallo duk da anan manzo Allah ya fara da uwa ai daman saboda majority lokaci uwa ita ce tafi rauni amma idan uban shine talaka to da shi za a fara kafin a zo uwar to haka nan a wajen yan uwa cikin ku daya uwar ku daya uban ku daya amma wannan namiji wannan mace to macen ake fara kulawa kafin namijin saboda rauni na ya mace to haka duk wanda zaka taimakawa in dai cikin danginka ne to ka fara kallon bukatar sa bayan dangantakar sa to haka nan sauran mutane duk wanda zaka taimaka to ka fara kallon bukata kafin wani abu in dai magana ce ta taimako ba ta kyautatawa ba domin ita kyauta har wanda yake fika kudi kana iya bawa amma shi ko taimako sai wanda yake cikin halin bukata daya daga cikin magabata Maimun ibn Mihran ya karanta wannan aya thumma qala sannan sai ya ce hadhihi mawadibun nafaqati wannan ayar tana gaya wa mutane ne yadda za su kashe kudin su in za su yi kyauta ko za su yi sadaka ma zakara fiha qablan ku lura da kyau Allah bai faɗi kida a ciki ba cikin inda zai ce ka kashe kuɗi babu kida amma zaka ga mutane sun fi kashe kuɗin a irin waɗannan wajajen wala mizmaran babu wajen goge ko garaya wala tasawiral khashab babu cikin hotuna da ake mammannawa wala kiswatul hitan ko irin makama kan kwatin da ake yi a lullube gida da su yace duk babu waɗannan to da ka ubangiji subhanahu wataala yace ma anfaqtum min khairin da abinda zaku ciyar na kudi falil walidaini ku fara da iyaye wal aqrabin da kuma sauran dangi makusanta wal yatama sannan marayu wadanda su ba makusantan ku ba mana ba ku da alakar jini da su maraicin su kawai kuka kalla to amma in maraya ne kuma dan uwanka ne to yana da haƙi biyu ga haƙin ɗan uwantaka ga haƙin maraici wal masakin da kuma talakawa wa ibn sabili da dan tafarki wama taf'alu min khairin duk wani abu da zaku aiwatar na alkhairi da dukiyar ku fa inna allaha bihi alim to ku sani Allah yana sani mana in kun yi zai saka muku in a hanyar da'a sa kuka yi in kuma a hanyar saban sa ne to nan ma ku sani Allah ba zai kyale ku ba zai kama ku da uku ba sai Allah ya ce
kutiba alaykum alqital wa huwa kurhu lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun
Allah yace kutiba alaykumul qitalu an wajabta muku yin yaki da haka wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suka yi umarni da ayi jihadi kuma sana daga cikin ayoyi na farko ubangiji yace an wajabta muku yin yaki kalmar kutiba tana nufin an wajabta kuma wajabcin tare da rubutawa a ina aka rubuta a lauhil mahfuz duk abin da Allah ya zartar cewa zai faru to yakan rubuta shi a lauhil mahfuz shi yasa wani lokaci sai ya bamu labari yace na rubuta ko an rubuta abin nufi ba fashi ba sauyi ba canji domin duk abin da Allah ya rubuta to baya gogewa an gane ko to shi yasa Allah subhanahu wataala yace kutiba alaikumul qital daidai da kutiba alaikumus siyam daidai da kutiba alaikumul qisas an gane ko an wajabta muku yin yaki sai Allah yace wa huwa kuruhul lakum kuma yaki abu ne mara soyuwa a wajen ku ba kwa so kalmar kuruhun masdari ne a madadin ismul maf'ul kariha yakrahu kurhan ko karhan to amma suka ce a madadin makruhul lakum makruh ala wazni maf'ul shine ismul maf'ul yaki ba abin so bane a wajen ku mana Allah ya sani a dabi'ar dan adam baya son yaki to amma me yasa Allah ya wajabta yaki saboda akwai wasu maslahohin da ba sa tabbatuwa sai da yakin yaki ba son sa ake ba amma fa ya zama dole sai ya faru a duniya ko kana so ko ba ka so ko da sunan addini ko ba da sunan addini ba balma yakin da yake faruwa a duniya cikin kaso 199 ba da sunan addini ake yin sa ba ko dai da sunan kwatar albarkatun kasa ko satar su ko da sunan tsari interest manufofi ko tsari iyakokin kasa ko dai duk wasu abubuwa makamantan haka kai wani yakin ma na kasuwanci ne haka kawai za a kunna shi dan ai kasuwa manya-manyan kasashen da suke ji da ke rike ne sun kera makamai to ta yaya za a yi ciniki sai an yaki da haka dole su je su kunna wutar yaki su dan su siyar da makamai tun suna bayarwa kyauta to sannan kuma za a dawo ana siya kamar cututtuka ne ba yadda za a yi mutane su zauna lafiya kaddara Allah tana kawo cuta sannan in kasuwa suna kawo cuta saboda sun kera magunguna in ba a rashin lafiya ya za a yi su siyar da haka dole wani lokaci su shiga laboratory su creating wani virus su zo su fesa shi a duniya tun suna baka maganin kyauta in maganin ya saba a jikinka kuma za ka zo kana siya wannan kaddara ce ta Allah duniya haka za ta ci gaba da kasancewa to shine Allah madaukakin sarki zai gaya mana na daga cikin hikimomin da ya kaddarta mana yaki domin a wani lokaci kuma yakin shi yake samar da zaman lafiya a wani lokaci yaki shi yake samar da zaman lafiya domin duk lokacin da wasu kasashe suka san kasawanci ba ta da shiri to ba za su bata ta zauna lafiya ba za a zo a takale ta da fada dan a kwaci albarkatun kasar ta dan a cimma waɗansu bukatu a kanta to amma idan kowace kasa ta tanadi makaman tsari kanta to sai kaga kowace tana shayin ya kowace sai a zauna lafiya shi yasa rigingimun yau da suke faruwa akan maganar nuclear abu ne da kowa yana kare manufar kansa da wanda ake cewa kasi da wanda suke cewa sai sun yi da wanda suke cewa su suna da shi kowa yana kallon goban sa ne in baka da shi ba za ka zauna lafiya ba amma idan an san kana da shi to ba za a takale ka ba to kaga a shikenan a wani lokaci ma yaki yana zamowa sanadin ne zaman lafiya to shine Allah yake gaya wa sahabbai mun wajibta muku yin yaki amma mun san ba ku san sa amma in ba da yakin nan ba kafirai ba za su bakku ku zauna lafiya ba ku kalli yadda suka koro ku daga makka kuka bar musu garin kuka dawo madina a wulakance suka ci mutuncin ku sun raba ku da ƴaƴan ku sun raba ku da dukiyoyin ku sun raba ku da mahaifar ku to idan kuka ci gaba da zira musu ido haka nan ma za su zo ba za su bakku ku zauna ba to shi yasa muka yi muku izini ku kare kanku domin in sun san za ku kare kanku to kuma za su zauna a inda suke ba za su ketaro iyakar ku ba sai Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an yaso da dama za ku ki abu wa huwa khairul lakum amma alheri ne a tattare da ku dan ba ku sani bane wa asa an tuhibbu shay'an kamar yadda so da dama za ku so abu wa huwa sharrul lakum amma sharri ne a gare ku ba ku sani bane wallahu ya'lamu Allah shine masani wa antum la ta'lamuna ku ba ku da sani mana sanin abin da zai kai ya kawo to wannan Allah kadai ya sani shi yasa wani lokaci Allah yakan shar'anta maka abu ba dan yau ba sai dan gobe to amma kai da yake dan adam ne baka da hangen gobe baka san me zai faru gobe ba to wani lokaci sai abin yazo ya faru sai kaga kai aiko da ban yi kaza ba kenan da kaza ya faru saboda gajeren hangen nesa irin na dan adam to shi yasa malamai suka ce wannan ayar ta fuskar ma'ana ta yi kama da fadin Allah madaukakin sarki wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan katira da kuma fadin Allah la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum duk abin da kaga ya faru a duniya karka dauka sharri ne wani abin koda ka ganshi a zahiri sharri ne amma karkashin sa akwai alkhairai da yawa to me alkhairin yaki suka ce daga cikin alkhairan sa zai sa ayi shayinka in kai ma an san a shirye kake na daga ciki zai sa addinin musulunci ya daukaka domin matukar musulmi suna da karfin kare kansu za a yi shayin taba su to addinin su kuma zai zauna lafiya to sannan yana daga ciki a wani lokaci in an yi yaki za a samu ganima ita kanta ganima alheri ce yana daga ciki za a yi shahada idan an yi shahada za a je a shiga aljanna wannan kuma shine mafi girman alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya mutu shahada to duk wani furgici na ranar alkiyama an dauke masa ba za a yi wanda ya mutu shahada tambayar kabari ba duk wani furgici da za a yi a filin tashin alkiyama a shi ban da shi to kaga wannan ma ai alkhairi ne wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu imamu az-zuhri yace al-jihadu wajibun ala kulli ahadin wannan ayat ta wajabta jihadi akan kowa da kowa gaza au qa'ada ko ka taba yi ko baka taba yi ba amma dai aya ta ce yin wajibi ne fal qa'idu alayhi idha stu'ina ayyina mazaunin gida shari'ar musulunci ta wajabta in dai an nemi ya fito a je jihadi to dole ya fito waye zai nemi ya fito din shugaba na musulmi ba wai waccan kungiya ta kira waccan kungiya ta kira ba a'a yakin musulunci yana da ka'idoji yana da dokoki wa idha stughitha ayyi ayyughitha kuma in dai an nemi taimakon ka dole ne ka kai dauki dole ne ka taimaka wa idha stunfira an yanfira in an nemi ka taso dole ka taso wa in lam yuhtaj ilayhi qa'ada idan ku ba wanda ya nemi wannan daga gare ka to kai zaman ka idan musulmi ba su da shugabanci shugabancin da zai jagorance su zuwa ga jihadi to bai zama wajibi akan kowa a cikin su ya jihadi ba amma duk ranar da aka samu shugabanci na musulunci kuma shugaban musulmi ya ce ku fito a je jihadi to dole ne dukkanin musulmi lafiyayye ya amsa wannan kira ibnu kasir ya ce hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari manzo Allah ya ce man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bihi mata mitatan jahiliya duk musulmin da ya mutu bai taba yin yakin musulunci ba kuma bai taba zama da shirin ko ta kwana ba cewa in Allah ya kaddara mun na rayu lokacin da musulunci yake da karfin da za a iya jihadi irin na musulunci in Allah ya kai ni zan yi bai kwana da wannan shirin ba to in ya mutu yayi mutuwa ta lokacin jahiliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ranar da aka yi fito makka yace la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun waniyya wa idha stunfirtum fanfiru daga yau bayan an yi fito makka mutum ba zai sake barin makka ya koma madina a kira shi da suna muhajiri ba yayi hijira a'a domin makka ita ma ta zama garin musulunci kamar madina sai manzo Allah ya ce walakin sai dai fa jihadun waniyya jihadi yana nan da kuma kyakkyawan niyya ta ayyukan alkhairi duk wanda yayi Allah zai bashi ladan sa da haka annabi ya ce wa idha stunfirtum idan aka nemi ku fito fanfiru to lalle ku zabura ku fito din shine ma'auta yar Allah yace malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ard araditum bil hayati dunya min al-akhirah amma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana kariya ba mu ikon nisantata sai Allah ya kai mu gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da ba da lada.